Sashen Hausa na murya Amurka yake tarbun ku ga shirin sa na wannan malici akan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. A jihuriyar Niger ana jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Numad da Dalol da Niya a birnin Kwani. A duniyar gizo kuma a viewerhausa.com da kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma sadomu da ku a wannan maricin. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji shirin mu na tsintsiya madaurin ki daya da zauren dattawa da kuma wasanni a takaice. Amma yanzu sai a kimza sha labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Ministan watsa labarun kasar Sudan ta Kudu Michael Makwe yace nan ba da jima'a ba gwamnatin kasar sa za ta yanke shawara akan yadda za a samu ci gaba. Ministan ya yi wannan furucin ne bayan wani kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya ba da umarnin a tura sojojin kiyaye zaman lafiya 4,000 da za su kare yankin zuwa Juba. Umarnin da kwamitin ya bayar na tura sojojin ya biyo bayan mummunar batakashin da aka yi a Juba a watan jiya, inda aka kashe ɗaruruwan mutane ciki har da sojojin kiyaye zaman lafiya 'yan ƙasar China guda biyu. Al'amarin da ya tada tsoron komawa ga yakin basasa a ƙasar. An caccaki sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu da laifin kasa kare farar hula a sansanonin Majalisar Dinkin Duniya. Kudirin da kwamitin sulhu ya amince da shi a jiya Juma'a ya kuma yi barazanar azawa Sudan ta Kudu takunkumin makamai idan ba ta ba da haɗin kai ga cirin tura sojojin ba. Kudirin ya samu amincewar wakilai 11. Kasashe hudu kuma suka kaurace. Kasashen da suka kaurace sun hada hadda kasar China da Russia da Masar da kuma Venezuela. Mutane shida ne suka ji rauni lokacin da wani mutum ya haddasa gobara kuma ya sassoki fasinjoji a cikin wani jirgin kasa yau Asabar da rana a can kasar Switzerland. Daya daga cikin waɗanda suka ji rauni yaro ne dan shekara 6 da haihuwa. Yan sanda sun ba da rahoton cewa maharin dan shekara 27 baturen Switzerland ne kuma sai da ya zuba wa taragon jirgin mai sannan ya banka masa wuta. Maharin ya ji rauni kuma an kai shi asibiti shi da wasu mutane 6 da ake yi wa jinya a saboda konewar da suka yi da kuma raunin da suka samu daga sukansu da wuka da aka yi. Yan sanda sun ce an yi wa jirgin barnar $100,000. Jirgin yana tafiya ne tsakanin biranen Bush da Sandwald a yankin St. Gallen da ke arewa maso yammacin ƙasar ta Switzerland. Wani mai magana da yawun ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar Syria ta Syrian Democratic Forces ya ce jiya Juma'a ƙungiyarsa ta kwace birnin Manbij da ke kan iyakar ƙasar da Turkiya da ga hannun 'yan ƙungiyar ISIS, ƙungiyar da ake cewa SDF a taƙaice. Ta faɗawa a kamfanin dillancin labarun Reuters cewa dakarunta sun mamaye birnin bayan da 'yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS na ƙarshe sun ace daga birnin. Wannan ƙungiya da ke samun goyon bayan Amurka ta kubutar da farar hula 2,000 da 'yan ƙungiyar ISIS ɗin suka yi ta amfani da su a zaman kariya. Sharfan Dawish na ƙungiyar SDF ya faɗawa a kamfanin dillancin labarun Reuters cewa yanzu haka birnin yana hannunsu. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ruwan sama kamar jama'a gafacce mu. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ta sa gwamnan jihar Louisiana da ke kudu maso gabashin Amurka John Bell Edwards ayyana dokar ta ɓaci a jihar. Jami'ai sun ce an zakulo gawawwakin mutane biyu daga cikin ambaliyar ruwan a Louisiana da ke kudu maso gabashin Amurka ciki har da birnin New Orleans. Haka kuma jihohin Mississippi da Alabama su ma a gabashin Amurka suna fama da matsalar ruwan sama kamar da bakin kwarya. Yanzu haka wani bangaren yankin mai girma yana ƙarƙashin kashe da yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa, har zuwa gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. Ambaliyar ruwan ta tura motoci da akalla tireda guda daya daga manyan titunan yankin, ta kuma tilastawa mutane da dama barin gidajensu. Masu aikin ceto suna can suna aikin ceton waɗanda ambaliyar ruwan ta rutsa da su. Yanzu haka jami'an ƙasar Thailand suna can suna bitar waɗanda ke da alhakin kai hararren bama-bamai guda 11 da suka kashe mutane 4 da kuma raunana wasu mutane da dama a biranen ƙasar da ke da farin jinin 'yan yawon bude ido a daren jiya Alhamis, wato a daren Alhamis da kuma safiyar jiya Juma'a. 'Yan sanda sun ce ba su zaton wata ƙungiya ko kuma ƙungiyoyin 'yan yaƙin sa kan ƙasa da ƙasa ne suke da alhakin kai a hare-haren. Maimakon haka sun bayyana hare-haren a zaman ƙoƙarin dagula al'amura a cikin ƙasar. Kila wata ƙungiya a cikin ƙasar wadda take da wata manufa ta siyasa ce ta kai hare-haren. Wasu jami'ai sun bai ɗorawa wata ƙungiyar musulmi ta 'yan tawaye a kudancin ƙasar laifin kai hare-haren. To amma ƙungiyar bata fito fili ta yi ƙirarin cewa ita ake da alhakin kai hare-haren ba. An kai hare-haren ne a ranar da sarauniyar Thailand mai suna Sirikit take bikin cika shekaru 84 da haihuwa, ranar da ake hutu a ƙasar. Kuma an kai wa ɗaya daga cikin hare-haren a garin Huanghin, wani garin da ke gabar teku, inda sarki da sarauniya suke da gida a wurin.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya madaurin ki daya babu wani.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar muku da wannan sabon shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki. Kuma a tuna fa, ba tare da haɗin kai da kuma zaman lafiya ba, ƙasa ba za ta samu ci gaba ba. A makon jiya wannan fili ya gayyato Imam Nuran Ashafa da Pastor James Wey na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai da ƙabilu wadda ke Kaduna, Najeriya, waɗanda suka zama zakaran gwajin dafe a ƙoƙarin da suke yi wajen tabbatar mabiya addinin Musulunci da Krista da waɗanda ba su bin wata addini da kuma ƙabilu sun fahimci juna an zauna lafiya. A wannan makon na gayyato Saje Laman sarkin yaƙin Awak, wanda shi addinin gargajiya yake bi. Na fara tambayarsa shin wani mataki za a ɗauka ko kuma yaya za a samu zaman lafiya tsakanin al'umma, ga abin da sarkin yaƙin Awak ya ce.
Ba gani na farko ba.
Eh.
Da farko wato gwamnati ta yi kuskure da aka ɗauke martaban sarakunan gargajiya.
To.
Maimakon da sarakunan gargajiya bar su yi zaman kansu, su suka rike da kasa, su kansu suka san jama'a, su suka san mutanen da suke abuna karkashe su. Sai yau aka tashi aka wayi gari cewa sarakuna sai rigo su saurare ita karamar hukuma ko kuma gwamnatin jiya. Sannan sai abu ya fi karfin su, sannan su zo suna neman sarakuna bayan abu ya baci. To gani na cewa idan da za a baiwa sarakunan gargajiya martaban su na zaman kansu, to wannan gani kamar za a sami tikikin zaman lafiya a kasar nan.
To kai bayanin cewa inda za a ba sarakunan gargajiya martaban su za a samu zaman lafiya, me kake ganin yana haddasa rigingimu kamar na kabilanci da kuma na addini?
Eh, to kamar na kabilanci za ta ra cewa in ko wani abu yana faruwa a wuri, sai a tara cewa shi sarkin wurin bai da fawa din da zai kashe wannan wutar, sai a ce wai a'a ana jiran shi ko kuma chairman na karamar hukuma ko kuma a ce a'a DPO. To kafin nan wayannan hukuman su ce sun iso, to wuri ya riga lalace. Amma idan da a ce kamar yadda aka kakkaɓe hannun sarakuna a kan cewa ba su da dama su sheranta jama'ansu, wai sai dukansu daidaita a da in aka tuna baya dama ita wannan jama'a dai suna nan tare da sarakunansu sarakunan su kuma duk abinda suka yi wa talakansu ya zauna ba wanda yake musantawa amma yau aka wayi garin da yake ba su da martaba sai ka je shi sarki saran kansu bai tira wajen talakansu ba to kaga yin hakan da ba su da martaban nan abinda sai jama'a sun raina sarakuna ba za su saurari sarakuna ba siyasa sai a karar cewa wani kalilan mutane a wani zuriya sai su tashi suna hawan wani zuriya wanda ya nuna cewa shi sarki ba da iko da zai kwabe su sannan kuma a bangaren adine da shi sarkin gargajiya dai yana rike da kowane irin mutum ko mutum ba ku shi ne ko mutum bai da adini ko mutum krista ko mutum musulmi kamar ka wayi gare cewa a duk wani abin da zai taso ko a ce a bangaren krista ne kaga sai a nuna cewa shi sarki baya cikin bakin wani abu ko kuma a bangaren shi adini musulunci ne to sai aka nuna kamar shi sarkin gargajiya yana zama sarki ne kawai na wayanda ba su da adini alaliya kuwa ya kumshi jama'ar shi da kowane irin mutumin da yake a kasar shi don haka ina ganin cewa idan da za a maida hankali a mutunta a bada zaman kansu su sarakunan gargajiya kamar za a sami nasarar zaman lafiya a kowane irin kauye da ko kuma kowai zai rila don yanzu haka dinan su sarakunan karan kansu ba su da urumin da za su je su hadu su zauna wai suna meeting a su amma da su sarakuna sukan suna su zauna makwabci da makwabci su tattauna meye ne ya kamata su yi wa jamansu yau aka wayi gari cewa ba su da izini ba su da ikon su kira wani meeting sai tare da ita gwamnati ko kuma sai tare da wani hukuma to gani cewa rashin mutunta wayannan sarakunan gargajiya shi yana kara kawo wayannan yamushi na karnan bambanci ko kabilanci ko kuma takojin bangaren adini.
Saje lamarin sarkin yakin awal kenan. A shirinmu na makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji kiran da ya yi domin tabbatar an zauna lafiya. Haka kuma za ku ji ta bakin Aminu Abdu Baka Noma na kungiyar wanzar da zaman lafiya ta matasa da ke Kano da kuma shugaban kungiyar ma'abota kafafen yada labaru da raya ƙasa Dan Hajiya Mai ƴan kunne. Idan kuna biye da mu a makon jiya na yi muku alƙawarin za ku ji abin da ya sa Pastor James Wey na cibiyar fahimtar da juna da wanzar da zaman lafiya da ke Kaduna yake da hannu ɗaya da zai zama darasi a gare mu duka.
Ni dinnan da inda ana iya gani za a ga cewa ina da hannu ɗaya ne. Hannun nan ɗaya kuwa na rasa shi ne saboda rashin fahimta na addini a lokacin da nake ji ai sai an ce an bar hamata iska. Aka ziga mu wa'in suka ziga ana cewa ai an cuce ku an kaza naku to idan wani abu ya dan taso kadan ba ma jawa bakin mulinzani sai mu tashi ai muna ziga juna a ji a mutu kawai dai wasun su wanta ta wannan halin kafin ma yanzu wannan rikici da ya shigo ya hayayafa ana shigar da addini ana shigar da kabilanci ana shigar da duk abin da yazo kasan nan sai ga an tallata shi ta hanyar addini don ai batanci to ina kira ababan nan ne dole ne mu tsaya sai daka a daina rasa mutane a daina kisa a daina samun nakasa mutane kaman da hannuna babu lokacin da nake ji kaman sai da kantin tuwo ne ake iya gyara abu da na san da abin da na san yanzu gaskiya da ba a kai inda aka kai ba har mu kai ga yi wa juna rauni to wannan ina nadama da wannan kuma ina ganin wa'ensu mata wanda da mazaje suna tare da mu, Allah ya yi musu rasuwa ta wurin hanyar fitinan nan, har ina jin to ina tosaya musu, da mun sani da ba haka bane. Abinda baka yi ta wurin tattaunawa ba, karfin to baya kawo amfani
sana. Eh to ban tare numfashinka ba. Imam ka ga batun da shi faso ya akan cewa ya rasa hannun shi dan dukan ku da ɗan banga ne. To a takaice ya aka yi har kuka fahimci cewa zaman lafiya nan shi yafi komai. Ko ka zo kuka kafa wannan cibiya.
Babu shakka a baya muna cikin ƴan gaba-gaba. In ma in dai zafi ne na ra'ayin addini, muna da zafin addini ido a rufe. Wanda ke sakamakon haka na san a unguwar Rome, babban malami na Sheikh Ahmad Tijani Alilori a Rome nan aka ɗauke shi aka saka shi a rijiya aka kashe shi. Da waɗansu ƴan uwanmu kuma guda biyu almajirai da aka kashe tare da shi. Wanda har yau ina jin zafin wannan malami, babban malami ne wanda muke alfahari da shi a cikin garin Kaduna. Amma muka yi asaran wannan malami a unguwar Rome lokacin rigiman zangon Fatar. To bayan haka da kuma ƴan uwa abokai da suka rasa rayukansu, wannan yana cewa da ya tsaci a wani lokacin muka tsaya muka tunanin ce shin waɗannan abubuwan da muke yi din nan shin haka addini yake? Shi shehi din nan namu na Rome kowane lokaci yana ce mu yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam, ya kyawun mu'amalansa shi ya jawo mai mutane mafiya zuwa ga musulunci. Cikin siffa da ɗabi'ansa shine ɗabi'a ne na rama cuta da alkhairi. Kirarinsa kenan mai rama cuta da alkhairi, bai rama cuta da cuta, ba siffa ta manzo bane sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka abinda pastor ya faɗa wannan magana muhimmin magana ne haka take. Ajiya muna cikin matasan da yake ɗan zafin kai ne, ra'ayin mu na rikauni ido a rufe. In ba mu ba ba wani ma wani ba wannan dole ko yi ra'ayin mu ko ko ba mu bashi.
Ma sauraro abinda ya sawwaka kenan a yau. A tuna zaman lafiya yafi zama dan sarki, kuma idan babu zaman lafiya ba za a samu ci gaba a ƙasa ba. A kasance da mu makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri. A halin yanzu kuwa duk mai alice ke fatar a huta lafiya.
Ya madaure miki daya babu wani, Hausa ya raba da Ibo ba mu rabe ba.
Madalla yanzu kuma sai zauren dattawa ta da Ibrahim ka almasi garba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Karshe dai shugaba Buhari ya nada mai bayar shawara kan tattalin arziki Dr. Adeyemi Dipelu da ake sauran shawarinsa kan hanyoyin raya tattalin arzikin.
The word padding been an offense.
FCC ta fara bincike majalisar wakilai kan zargin a ringizon kasafin kuɗi da tun farko kakaki dogara yace san majalisar bata saba doka ba. Minister Abuja Muhammadu Musa Bello ya garan bawul ga directoci inda ya dawo da Isa Jalo mukamin director rabawa da tsara lamuran filaye AGIS. Shugaban Boko Haram Shekau ya fitar da sabon faifayin bidiyo da nuna kungiyar ISIS ta yaudare shi da nata albarnawi a matsayin shugaba. Shekau da ya nuna yana kan mukaminsa ya yi barazanar kawo hari a Abuja. Dr. Sadiq Abba na jami'ar Abuja ya ce alamu ne na rugujewar Boko Haram.
Ana ta kara waɗanda haka ƙarfinsu na baya, wannan cin gaba ne wa gwamnatin Najeriya, za su yi amfani da wannan uzurin.
A yayin da kamfanin NNPC ke cewa babu wani shirin ƙara farashin litar mai don ma akwai lita biliyan 1 da miliyan 400 a ƙasa don al'ummar Najeriya, Afirka ta Kudu ta sha gaban Najeriya da dala biliyan 5 a ma'aunin tattalin arziki don faduwar darajar naira kan dala. Nasura da Malika Yamudar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Profesa Usman Bugaje da Dr. Fogu Bitrus. Ga Profesa Bugaje.
To bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jama'a ƴan Najeriya, ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta cewa mu fahimci wannan zaman tare. Dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi, kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu. Saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da kiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutun ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ka'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yanda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da nake son nayi a nan wurin shine don Allah mu bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kaman mu Najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu ku tuna Najeriya ita ce babban ƙasa a cikin Afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallonmu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abun kirki to za mu taimake sauran domin za su kalle mu su ga Najeriya ta abun kirki kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu Allah ya saka da alheri assalamu alaikum warahmatullah
shi ma Dr. Pogu Bitrus ya ce
ɗan uwana ɗan arewa mun san dai arewancin Najeriya wuri ne da mun san mai muhimmanci na zaman lafiya da cuɗanya muna da al'adan lura da ƴan uwa muna da al'adu wa'anda sun rike mu shekaru kuma muna nan muna zaman lafiya da mu da makiyayenmu da duk wa'anda muke nan arewa to zamani ya gabato gashi yanzu abubuwa sun fara bacewa to amma dai kafin in yi magana bari in gabatar da kaina kusan ni wane ne sunana Dr. Pogu Bitrus wato ni mutumin Chibok ne a arewa ni kuma ɗaya ne daga cikin wa'anda suna kuka ga gwamnati a taimakon a kawo ƴan matan nan da ƴan Boko Haram suka kwashe wato in ma akwai wanda zai kuka akan abun arewa to ni ɗaya a ciki to ina mana magana yau akan zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya ma a ce dai arewancin Najeriya abubuwa sun zo sun gabato a tafiya ya zama wani iri mutane suna nan suna cikin tashin hankali ba dalili ana cewa makiyaya sun zo suna tozartawa manoma kuma sun basu yadda da abubuwa da suke ba har ana rikici to rikicin nan ba mu gada ba da makiyayenmu da mu da muke noman tafiya muke muna zaman lafiya ana auraya ana cuɗanya ba fargaba to me yasa waɗannan sun fara tasowa ya kamata mu yi la'akari mu san dalilai kuma mu gyara zamanmu dukkanmu ƴan arewa ne kuma dukkanmu ko ma me ya tashi arewan ne zamu zauna arewan ne zamu kasance ba wani wuri banda arewa. Don haka dala ina roko duk dan arewa ya san irin tarbiya da muka tashi da shi na zaman taraya. Ana tashi fada a su Borno da su sauran wuraren nan ba a ma magana ko kai bako ne, kana iya zuwa ana sai a aje abinci a zaure ko a bakin kofa a titi, duk kowa da yake wucewa ya ci. Ba za a ce wannan ba Fulatani, wannan ba Hausa, wannan ba Barbare, wannan wani kabila ba. To haka muka tashi, ya kamata mu tuna da wannan cewa makiyayan namu da manoman namu dukkan mu ɗaya ne, mu zauna kuma tare mu fahimci junanmu.
To a nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu.
To a gaishe ku. To yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice.
A yau din nan aka soma fafata wasannin gasar kwallon kafa ta Premier ta Ingila, inda zakarun gasar wato Leicester ta soma da shan kashi a fafatukar kare kan binta, inda wasansu na farko Hull City ta doke ta da ci 2-1. Swansea ko ta soma ne da samun nasara akan Burnley da ci 1-0. West Brom ma ta bi Crystal Palace har gida ta doke ta da ci 1-0, yayin da wasan Everton da Tottenham da kuma wasan Middlesbrough da Stoke City duka suka karkare a kunnin doki da ci 1-1 kowannen su. A bangaren kwallon kafar maza na wasannin motsa jiki na Olympics da ake ci gaba da fafatawa kuma a kasar Brazil, inda kasar Jamus ta roke Portugal da ci 3-0. A daidai wannan lokaci kuma Nigeria tana can tana fafatawa da kasar Denmark, kafin an jima kuma kasar Korea ta kara da Honduras, mai masaukin baki kuma wato Brazil take shirene da Colombia. A bangaren mata kuma Brazil din ta doke Australia da ci 7-6 ta hanyar bugun penalty, inda ta sami kaiwa matakin kusa da na ƙarshe wato semi-final da za ta kara da kasar Sweden. A fagen wasan tennis kuma dan kasar Birtaniya Andy Murray ya sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar ta tennis a birnin Rio na kasar Brazil, bayan da ya doke Kei Nishikori dan kasar Japan. Murray, wanda ke rike da kambin na lambar zinare a wasannin na Olympics, na fatan ci gaba ne da kare kambinsa. Zai kara ne da ɗaya daga cikin Rafael Nadal dan kasar Spain ko kuma Juan Martin Del Potro dan kasar Argentina wasan na ƙarshe. Daga ƙarshe kuma Manchester United ta kai ƙarshe wajen sayo dan wasan Juventus Paul Pogba akan kwantaragi mafi tsada na fan miliyan 89. Pogba dai ya dawo ne wa tsohon turken sa mai cabo domin ko ya zauna a United din a can baya, kafin ya barta a shekara ta 2012 sa'ad da Juventus ta saye shi akan fan miliyan 1.5. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla, to bari mu kammala shirye-shiryen namu da labaran duniya a takaice.
Ministan watsa labarun ƙasar Sudan ta Kudu Michael Makwe ya ce nan ba da jimawa ba gwamnatin ƙasar sa za ta yanke shawara akan yadda za a samu ci gaba. Ministan ya yi wannan furucin ne bayan wani ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da umarnin a tura sojojin kiyaye zaman lafiya 4,000 da za su kare yankin wato zuwa Juba. Umarnin da kwamitin ya bayar na tura sojojin ya biyo bayan mummunan batakashin da aka yi a Juba a watan jiya, inda aka kashe ɗaruruwan mutane ciki har da sojojin kiyaye zaman lafiya 'yan ƙasar China guda biyu, al'amarin da ya tada tsoron komawa cewa kila a koma ga yaƙin basasa a ƙasar. Mutane 6 ne suka ji rauni lokacin da wani mutum ya haddasa gobara kuma ya sassoki fasinjoji a cikin wani jirgin ƙasa yau Asabar da rana a ƙasar Switzerland.
Ga sheku. To jama'a, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya samu gani, wanda yake gobe Lahadi ce, a shirin farko na ƙarfe 6 na safe a gogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi, za mu kawo muku shirinmu na nadi ko zaɓe da Lada Ibrahim Aiwa ke kawowa. Yanzu a madadin duka ma'anan sashen Hausa Murya Amurka, ni ne Ali Mustapha Sokoto, muke fatan mun ba ku lami lafiya.